أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يدرس من نقوم شاهوكو شاهدو أتكين تبصير لكاتا الله لبركي يو أشرن دا biyu ga watan Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1429 wanda ya dace da 30 ga watan 1 ta shekara ta 2008 ta miladiya. Zamu tashi aya ta 97 fadin Allah tabaraka wa ta'ala. Qul man kana aduwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Allah ta'ala ya ce kul ce ne musu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana aduwan li Jibril, wanda ya kasance abokin gaba li Jibril, ga mala'ika Jibril. Fa innahu nazzalahu ala qalbi, jawabin wannan sharadi din an shafe shi, ana kaddara shi cewa fal yamut ghaiba, to ya mutu da bakin ciki. In yana gaba da annabi in gaba yake yi da Jibril, sai dai ya mutu da bakin ciki, domin ina zai ga Jibril din ballantana ya huce haushi, kuma ina zai iya gaba sa za su cuci Jibril. Shi sai aka ce fal ya mutu ghaiba, ya mutu da bakin cikinsa. Fa innahu nazzalahu ala qalbi, fa innahu shi Jibril nazzalahu ala qalbi, shi ne mai sassaukar da alqur'ani ala qalbi, a zuciyarka, a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bi idnillah, da umarnin Allah. Musaddiqan lima bayna yadayhi, shi alqur'ani nan da yake saukarwa a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mai gaskatawa ne ga abin da yake gabansa. Qablahu min alkutub, abin da yake gabansa na littafan Allah. Wa huda, mai shiryarwa ne min ad-dalala, nan aka ambaci huda da masdari, cewa shirya ne daga bata, ma'ana mai shiryarwa, wato ya isa matuƙa wajen shiryarwa. Wa bushra, kuma mai faranta rai ne da aljanna, lil mu'minina, ga mu'minai. Wannan ayar ta sauka ne raddi ga Yahudawa da suke kawo illar rashin shiga su addinin musulunci da cewa mala'ika Jibril maƙiyinsu ne. Sababin amma ya sha bamban, amma mafi abin da yake mafi rinjaye riwayoyi da suka zo daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, wanda waɗannan riwayoyi duk da yake kowanne akwai yankewa a cikin isnadin tsakanin masu riwaya daga Umar, riwayar Sha'bi an Umar da riwayar Qatada an Umar, dukkanin su ba wanda ya ga sayyidina Umar. To amma riwayoyi in suka zo ta fuska daban-daban, wanda yake suke da irin wannan karamar illar, ba illa ce babba ba, suna ƙarfafa junansu, sai ya zamanto kissa tana da asali. Da haka ne daga cikin malaman hadisi suka waɗansu suka rinjayar da wannan kissar, cewa wannan shine sababin saukar aya, kissar da sayyidina Umar ya ruwaito. Khulasatul kissar shine cewa sayyidina Umar ya kasance yakan je majalisin Yahudawa. Wata ran da yaje sai yake tambayan su, yace ina so in tambaye ku saboda alƙawarin da Allah ya ɗauka da bani Isra'il a harshen annabi Yaqub. Kun san cewa an rubuta sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin At-Taura, cewa zai zo shine annabin ƙarshen zamani, kuma za ku yi imani da shi? Suka ce eh, sun sani. Sai ce to me yasa ba za ku yi imani da shi ba? Sai ai maganar ce cewa mu fa a cikin mala'iku, muna da makiya, muna da abokan zaman lafiya. To ku kuma mutumin naku sahibinsa cikin mala'ikun Allah makiyinmu ne. Sai ce waye makiyinku, waye abokin zaman lafiya? Sai Jibril. Jibril makiyinmu ne. To a wata riwayar tace abinda ta ce Jibril makiyinsu ne saboda shi ne yake tona asirinsu. A wata riwayar suka ce a shi ne yake saukowa da azaba, yake saukowa da wahayi. A wata riwayar suka ce a ai shi ne ya zo ya ɗauko annabci ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maimakon ya bar annabci a ajerin gwanan bani Isra'ila. Eh, ta kamar ƴan Shi'a ke. Yasa yawanci ƴan Shi'a, abubuwan da ƴan Shi'a suke kwaikwayon Yahudawa suke. Kamar yadda suka ce, suke ce ma mala'ika Jibril ya ha'inci risala, wannan dan ai adalci, ba duk ƴan Shi'a ne suke faɗa ba. Shi'an Jafariya ba sa faɗan wannan. Daga cikin firƙoƙi, daga cikin ƙungiyoyin Shi'a wanda yake suka fita daga cikin, suka wuce iyaka, gulatu, su ne masu faɗan wannan, suke cewa hanal amin. Daga cikinsu akwai Isma'iliya, suka ce annabi mala'ika Jibril ya ha'inci saƙon Allah, maimakon ya ba mu sayyidina Ali annabci sai ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka dai tushen magana ta irin ta Yahudawa ce. A wata riwaya kuma aka ce a shi mala'ika Jibril in dai azabar Allah ce zaka sauko da gargadi, to mala'ika Jibril ne yake sauko da ita. Amma mala'ikan da aka wakilta shi da tsirrai da yabanya da saukar da ruwa, to Mika'il ne. To shine mala'ikan rahama, da shine yake zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da sai su yarda da shi. Wannan sun faɗa ne a domin su nuna cewa wato ai ga wai dalilin sunan shi shiga addinin musulunci. Wannan kissoshin ruwan da suka zo daga Umar ya nuna cewa kissa tana da asali, domin sayyidina Umar ya tafi da fushi yana zai je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai samu alqur'ani ya riga shi har an saukar da wannan aya. Aka ce kul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi. Jibril da Mika'il da Israfil duk ma'anarsu Abdullah. Shi yasa Imam al-Bukhari a cikin tafsirin wannan ayar, a cikin littafinsa, a cikin Al-Jami'u Sahih Kitabut Tafsir, ya fara da cewa Jabr wa Mika wa Isra Abd wa Il Allah. Da Jabr da Mika da Isra dukkaninsu ma'anarsu bawa, Il kuma Allah, saboda haka Jibril ko Jabril bawan Allah, Mika'il bawan Allah, Israfil bawan Allah. Wannan tafsiri an ciro daga Abdullah ibn Abbas, Imam al-Bukhari kuma shi yayi itimadi. To a wajen Jibril din akwai lugar, tunda kalma ce ba ta Larabci ba. Ya sunan Jibril ba da Larabci yake ba, suna ne wanda yake tun a yaran annabi Ibrahim, yaran Ibriya. Saboda haka ya zo da yake, haka ya zo a cikin littafin al-tafa a wajen sauran annabawan Allah sunansa kenan. To shi yasa Jibril shi ne lugatul hijaz, daga ciki kuma akwai lugar Quraysh, lugar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka mafiya yawan ƙurra'u akan wannan suke, in banda Hamza da Kisa'i, sauran ƙurra'u akan Jibril suke. Lugat Banu Asad daga cikin Larabawa su kuma Jibril bin Nun, Jibril. Lugat Banu Tamim ɗan Najid, Larabawan Najid, wanda akan ta ƙira'ar Hamza da Kisa'i take, saboda mutanen sun yi kusa da mutanen Iraq, shine Jabra'il. Jabra'il bi fathil jim wal ra. Waɗansu kuma suka karanta Jabra'il, waɗansu kuma Jabra'il ba tare da yaɗin Jabra'il ɗin ba. Lugar dai haka aka karanta, duk dai ana nufin wannan mala'ikan Allah maɗaukakin sarki da Allah yake turowa ya zuwa ga annabawa. To nan nassi ne da Allah maɗaukakin sarki yake cewa, to shi annabi wato yake cewa duk wanda yake adawa da Jibril to ya mutu da baƙin ciki. Wannan shi ne raddin Al-Qur'ani da nuna kan cewa wato gaba da al'amarin Allah, duk wanda yake gaba da al'amarin Allah sai dai ya janyo makansa halaka sai dai ya mutu da bakin ciki kawai da Allah madaukakin sarki ne ke cewa man kana yadhunnu an lan yansurahullah fi dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila as-sama thumma liyatta falyanzur hal yuthibanna kayduhu ma yadhin duk wanda yake zato cewa Allah ba zai taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a duniya da lahira to ya jawo igiya daga sama sannan ya yanke ta wato ya yanke wannan igiyar ya duba ya gani in ya shake kansa dan bakin ciki wannan bakin cikin nasa zai tafi masa da bacin ran nasa halifi ban wato kaidinsa da yake yi akan kan akan kar Allah ya taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai tafi da bacin ransa bari tafi wato sai dai ya mutu din sai dai ya mutu din to haka dalika anan wajen shine raddin da Allah yake ma Yahudawa wanda duk yake tsammanin cewa bakin gabar da yake yi ga mala'ika wanda duk yake gaba da mala'ika Jibril to sai dai ya mutu da bakin cikin sa akan wannan ayar Imam al-Bukhari ya kawo hadisin Abdullah ibn Salam na musulintarsa cewa nan yana san yana aikin sa a gonar sa sai ya ji labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana Quba sai ya tafi wajen sa yace masa zan tambaye ka abubuwa guda uku ba wanda ya san su in ba annabi ba yace ma awwalu ashrafis sa'a ma awwalu ta'ami ahli al-janna ما بال الولد ينزعه الوالد ينزعه والده او امه منينه فرقان علامه سعر القيامه منينه فرقان ابنجين ان الجنه me yasa wani lokaci ka kamar uba ta jashi wani lokaci kuma kamar uwa ta jashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace jibril ya bani labarin su yanzu na sai ce jibril yace jibril yace zaka adu yahudi min al malaika wannan shine makiyin shine makiyin yahudawa a cikin malaiku to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa wannan aya sai ya karanta masa wannan aya man kana aduwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah to wannan ba shine sababin saukar aya ba dama ayar ta sauka to amma sai ya karanta ta ga Abdullah ibn Salam shi ko Imam al-Bukhari a wajensa wannan shine sababin nuzulin aya wanda yake wannan yana da ƙarfi saboda kasancewar Baqara ta sauka farkon zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam Madina kuma shi kansa Abdullah ibn Salam farkon zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam Madina ya musulunta dan kafin ma ya shiga cikin garin Madina Abdullah ibn Salam ya musulunta tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo kafin ya shiga Madina sai da ya zauna a Quba ya kwana biyar a wata ruwaya da ya sati biyu aka gama gina masallacin Quba sannan ya shiga cikin garin Madina to a lokacin ne Abdullah ibn Salam ya zo sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa farkon alamun sa'ar al-qiyama wuta ce da za ta to daga gabas ta kora mutane zuwa yamma har zuwa inda za a yi hisabi shi ce ita ce Arbu Sham kasar Syria Baitul Maqdis da abin da ke kewaye ta anan za a yi hisabi farko abincin da yan aljanna za su ci shine ziyadatu kabidul hut karin wato hantar kifi yace na ukun kuma idan ruwan namiji ya rinjaye akan ruwan mace sai ya kama da ƴan uwan uba in ruwan mace ya rinjaye akan ruwan namiji sai ya kama da ƴan uwan uwa nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai magana da gurgurdan hankalin mutane an san cewar a cikin haihuwa akwai tasirin abin da yake fitowa daga jikin uba da abin da yake fitowa daga jikin uwa ya hakikanin sa yake kamar yadda yanzu ɗan sayin suka faɗa wannan lokacin ni ma ba zai taɓa gane shi ba kuma ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana da mutane da hakikanin ba su taɓa gane shi ba to da kai ga musu abin da yake sun sani kan cewa kowa zai fahimta cewa in dai an san in an samu saduwa akwai maniyi na namiji akwai na mace daga nan ne Allah yake halitta wanda ya rinjaye ya tafarki rinjaye ya yayi fuskantar rinjaye yake wannan Allah madaukakin sarki shi ya sani to yana faɗan wannan sai ce ba wanda ya san waɗannan sai Allah sai annabin Allah nan tarike ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sannan sai ya ce masa ya rasulullah yahudawa makaryata ne idan suka zo maka karka ga musu cewa na musulunta ka tambaye su me matsayina a cikin su. Da Yahudawa suka zo suka kawo masa ziyara dan sai gubi su ga me Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba wajen su imani ba, sai ce wane ne Abdullahi ibn Sa, wane ne Abdullah, wane ne Abdullahi a cikin ku? Sai suka ce khairuna wa ibn khairina wa sayyiduna wa ibn sayyidina. Suka ce wannan shine fiyayyen mu kuma dan fiyayyen mu, shugaban mu kuma dan shugaban mu, wato gidan ilimi ne kuma malami ne daga gidan ilimi. Sai ce menene za ku ce idan yan musulmi? Da suka ce a azabullahu min dalik, Allah ya kiyashe shi. Sai Abdullahi ibn Salam sai ya fito ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Sai suka ce sharruna wa ibn sharrina. Ya ashararu mu dan ashararu. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, sai Abdullahi ibn Salam ya ce ya rasulullah alama qullaka innal yahud qaumun buht. Dama na gaya maka Yahudawa makayata ne, ɗan sharri ne. Daga sharrin ƙarfi ta bayyana. To shahid Imam Bukhari shi ne kawo wannan hadisin dan ya nuna sanadiyar saukar wannan ayar. To Allah madaukakin sarki ya ce mala'ika Jibril shi yake saukar da Alƙur'ani a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da izinin Allah. Allah ya ce yake faɗa dangane da abinda Allah ya umarci mala'ika Jibril ya faɗa, kuma Allah ya wahayinta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wama natanazzalu illa bi amri rabbi tahuma baina aydina wama khalfana wama baina dhalik. Wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma mala'ika Jibril yana shauki, yace lima malaka la ta'tina, me yasa baka zuwa mana? Wato bi ma'ana sau da yawa, saboda kwadayin haduwa da salihai. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwadayin nuna kwadayin saduwa da salihai da da ahlul ilm. Shine mala'ika Jibril yake cewa to ai mu ba ma saukowa illa da ubannin ubangijinmu, kuma nan tanzalu illa bi amri rabbi, ba ma saukowa sai da umarnin ubangijinka. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik, abinda yake gaban mu da abinda yake bayan mu da abinda yake tsakanin wannan duk na Allah ne. To mala'ika Jibril ma kenan, ga karfin sa bi quwwatin inda bil arshi makin, bi quwwa bi karfi, amma kaga abinda yake cewa ga Allah, dan wato a nuna matsayin Allah, a nuna wato girman Allah tabaraka wa ta'ala. To mala'ika Jibril baya saukar da wahayi sai da umarnin Allah, ko mala'ika Jibril shi yake saukar da wahayi domin a san cewa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ba shi danu bane sai kawo, wama tanazzalat bihi shayatin, abin da ba irin na bokaye bane, ba bokaye ne suke kawo masa ba, ba shi da dangalaji, mala'ika ne na Allah wanda yake zuwa, wanda mala'ika, wanda shi mala'ika saboda karfin sa shaytan bai isa ya kusanto kusa da gare shi. Muna ganin abinda Iblis, kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta ruwaito ranar yakin Badr, da ya ga mala'ika Jibril da Mika'il sun sauko kowannen su yana jagorancin runduna ta mala'iku da kurran rawunna, suka sauko domin taimakon mu'minai bayan Allah mabiya Annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin Badr. Shaytan yana filin yana fagen fama, ya ji ya zuga Yahudawa, ai ya ji ya zuga mushrikai. Wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma wa inni jarun lakum falamma tara al-fi'atan nakasa ala aqibai, sai ya gudu. Allahumma anjizni ma wa'adtani, ya ga mala'ika Jibril da Mika'il da mala'iku suna sauka, sai ya gudu ya fada cikin bahar maliya. Dama Badr kusa da bahar maliya ce, yana cewa yana jin tsoron cewa Allah, yana jin tsoro da cewa Allah ta cika mu abin da kai mun alƙawari. Me alƙawarin da Allah ya masa? Anbirni ila yawmi yub'athun, Allah ka saurara mu har zuwa ranar alƙiyama. Ya dauka yanzu wannan abin ya tafi, halaka shi da'i. In mala'iku suka zo, shaytanu gudu suke. To mala'ika da shi saukar da Qur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina shaytan zai kusanta da zai kusance shi? Shi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ruha al-qudus nafatha fi ru'i an lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha wa ajalaha. Ruhul Qudus, mala'ika Jibril ya hura a cikin raina, a cikin zuciyata, cewa babu wata rai, babu wani rai da zai mutu face ya cika ajalinsa, ya cika arzikinsa. Ba wani rai da zai mutu sai ya cika ajalin da aka daukan masa, kuma sai ya cika arzikin da aka daukan masa baki daya, ko kobo daya ba za a ba zai rabu ba, sai ya ci. To sai ya ce mala'ika Jibril ne ya hura wannan, wato sanin wannan a cikin zuciyarsa. To shine yake zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. musaddiqan lima bayna yadayhi shi alqur'ani mai gaskatawa ne ga abin da ya gabace shi na at-taura sannan kuma shiriya ne mai bambancewa daga bata ya shiryar da mutane zuwa ya shiryar da mutane zuwa ga zuwa ga shiriya hudan linnas ma'anarsa ai hadiyan linnas shiriya ga mutane bi ma'ana mai bayyana gaskiya wa hudan lil muttaqin shiriya ga masu tsoron Allah mai shiryarwa mai alhuda anan wajen tana nufin guda biyu din shiriya ta wato ad-dalala wal irshad da kuma shiriya ta at-tawfiq alqur'ani sababi ne na samun tawfiqi amma ga masu tsoron Allah kawai dai kuma alqur'ani abu ne mai shiryarwa ya zuwa ga gaskiya ga dukkan mutane kowane mutum in ya dauki alqur'ani zai samu shiriya amma ko ba kowa ne in ya dauke shi ya karanta shi din zai samu muwafaqa da shiriya ba masu tsoron Allah sune in sun karanta alqur'ani za su samu muwafaqa da shiriya shi yasa Allah yake cewa qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa shi alqur'ani ga wanda suke imani shiriya ne da kuma waraka kaga sai aka ce ga wanda suke imani wal ladina la yu'minuna fi adhanihim waqa wanda ko ba sa imani shi alqur'ani bai zama to haka gare su ba a cikin zukatansu akwai nauyi da yake hana su suji alqur'ani jin da zai sa su amfana su karbo su karbe shi su shirye wa bushra lil mu'minin kuma abin da yake faranta rai ne ga mu'minin idan mu'mine suka ji alqur'ani sai su samu bushara wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun mu'mine in suka ji alqur'ani sai ya kara musu imani su rinka farin ciki su samu farin ciki suna rinka sabu sai su rinka yin bushara da abin da ya sauka a gare su na abin nan a kyakkyawan albushir da aljanna man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail fa inna allaha aduwwun lil kafirin Allah yace wanda duk ya kasance maki ga Allah maki ga mala'ikun Allah maki ga manzannin Allah kuma maki ga jibril maki ga mikail shi ma wannan lugha ce ta mikail 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 ko mikail duk wanda ya kasance maki ga waɗannan fa inna allaha aduwwun lil kafirin to Allah maki ne ga kafirai wato ma'ana kafiri ne shi wanda yake abokin gaban Allah yake adawa da Allah to wannan ya kafirta domin daga cikin wajibin imani a so Allah fiye da son kowa a so Allah fiye da yanda kake son kowa a wal ladina amanu ashaddu hubban lillah wanda suka yi imani sun fi tsananin soyayya ga Allah bisa kowa to wannan shine sharadin imani kuma daga cikin sharadin imani daga cikin abin da yake sa aka samu halawatul iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya zaman to Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi soyuwa ga mutum fiye da wani to haka dalika to soyayyar Allah ita ce kishiyar wato adawar Allah kafirai su suna adawa da Allah saboda suna sun butunce ma Allah suna inkarin ni'imomin Allah babban sababin soyayyar Allah madaukakin sarki mushahada ni'imar Allah ka ga ganin ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi maka sai ka so Allah saboda ya halicce ka daga babu ba abin da yake babu muni ba abin da yake babu baci ba a yi shi ba wanda ba a yi shi ba ma duk zero yake sifir babu shi to Allah ya fitar da kai daga babu sannan kuma ya raine ka ya kula da kai ya maka duk daga duk abin da kake so ya baka daga duk abin da kake jin tsoro ya amintar da kai to wannan saboda wannan mutum zai so Allah wa bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da kake gare ku daga Allah take to dan haka wanda ya kafirta wanda ya butunce ma Allah baya son sa to dama kafirci shine butunci to wannan shine kafiri saboda haka rashin son Allah alama ce dalili ne na kafirci haka dalika san mala'iku za mutum zai so mala'iku saboda bayin Allah ne masu girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala bal ibadun mukramu san mala'iku yana daga cikin alhubbu lillah min awsaqi ural iman alhubbu fillah wal bughdhu fillah daga cikin wato igiyar imani tafi kowace aminci shine kai soyayya dan Allah kai kiyayya dan Allah to daga cikin soyayya dan Allah soyayyar mala'iku da soyayyar manzanni soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta daga cikin alhubbu fillah saboda Allah, saboda matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah, saboda Allah na son sa, Allah na son sa fiye da dukkan halittarsa. Saboda haka duk wanda yake mai gaskiyar soyayya ga Allah dole so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda ko yace yana da awar son Allah amma baya son manzannin Allah, baya son mala'ikun Allah, to makareci ne akan son Allah. To shi sa Allah yace nan fa inna Allaha aduwwul kafirin, to wanda ya sani cewa Allah madaukakin sarki makiyi ne, mai kiyayya ne, mai gaba ne da kafire. Wannan ya nuna cewa daga cikin sifofin ayyukan Allah akwai sifar adawa, kamar yadda yake akwai sifar Allah ta'ala yana da sifar mahabba, sifar soyayya. Kuma dan kace Allah yana kiyayya ko kuma Allah yana adawa da wanda daga cikin halittarsa ba kamanta Allah da mutane ba, dan baka ce Allah yana adawa kamar yanda mutum yake adawa ba. In kace Allah yana adawa kamar yanda muke adawa ko kamar inda wani yake adawa, shi ne ka kamanta adawar Allah. Amma ina ma ka san hakikanin sifar Allah din, ballantana ka kamanta ta da wani. Tabbatar da sifar Allah ba kamanta Allah ne da sifar mahal da sifar halittarsa ba. Kamar yadda ka tabbatar da ganin Allah, baka ce in ka kace Allah yana gani, kace Allah yana ji, wannan bai sa ka zamanto mai kamanta Allah da halittarsa ba. Haka dalika in ka tabbatar da waɗannan sifofi da Allah ya ambata maka, ya dingina maka sa a cikin Alƙur'ani, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nasabta su, ya dangana su zuwa ga Allah, ba kamanta Allah ba. Alƙur'ani da Sunna sun girma, sun ɗaukaka, sun tsarkaka daga ya zamanto suna yin tashbihi da Allah. Babu tashbihi da Allah a cikin Alƙur'ani da Sunna. Abinda Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin Sunna gaskiya ne, dai wata bai imani. Abinda Allah ya faɗa akan kansa ka sifanta, ka tabbatar da shi, ka tabbatar da shi ga Allah ala muradillah, a bisa muradin Allah, ma'ana muradin hakikanin sa, ba tare da kai tashbihi ba. Kace abinda ake nufi da adawar Allah kamar kaza, wato irin kace adawa irin tawani, ba tare da kuma kai takyifi ba, ka faɗa hakikanta, kace ma'anar adawar Allah shine kaza, ka faɗa hakikanin ta, kace ga hakikanin yadda Allah ya sanku da ita, ba kuma tare da kai tawili ba, kace ai da Allah yace adawa, Allah yana adawa, ba Allah baya adawa. Abinda ake nufi Allah yana nufin wato intiqami, yana nufin azaba akan wanda yake adawa, shi ake nufi. To kaga nan wajen sai da kai ka fassara hakikanin, kace a to ai wannan hakikanin da na fassara ba za ta daidaita daga Allah ba, sai kai tawili. Kisa ake cewa duk mai tawili sai yayi tashbihi sannan yake yin tawili. Wannan awqa'ahu mawqi'a lahum bayanan li halihi, wato Allah madaukakin sarki sai ya ce fa inna Allaha aduwwun lil kafirin, bai ce fa inna Allaha aduwwun lahum ba, domin yayi bayani da halin su, cewa halin su a cikin wannan adawa menene shi, kafirci. In ko da Allah ya ce fa inna Allaha aduwwun lahum, to Allah makiyin su ne, kaga ba a bayanin ne halin su ba. Amma a cikin balaga ta Alƙur'ani sai aka kawo iqamatu zahir mawqi'il mudmar, mahallin ay idmari, sai amma sai aka kawo shi idbar. Balaga ta Alƙur'ani Allah makiyi ne ga kafire, ma'ana wato a bayyana halin su kan cewa su waɗannan masu wannan adawa ga Allah da mala'iku da manzanni da Jibril da Mika'il kafire ne. Na'am.
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
الله تعالى يقول وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وما يكفر بها الا الفاسقون الله يجي ولقد انزلنا اليك للي والله للي من سوكر ده ايوي مبينا اللام لام القصا رنتوا الله يجي حقيقه تبس والله من سوكر ده ايوي مبينا اليك غريك يا محمد صلى الله عليه وسلم وما يكفر بها الا الفاسقون با مي كافرتا da wadannan ayoyi mabayyana sai fasikai masu fita daga da'ar Allah wanda dama can bin Allah ba shine a gaban su ba wanda dama addini bai dame su ba Allah madaukakin nan wannan ayar ta sauka ne yayin da Malik ibn Suriya yake cewa ai ba wadansu ayoyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da su da suke nuni akan gaskiyar sa da har zai sa su Yahudawa su zo su yi imani da shi su basu ga wata aya ba basu ga wata hujja ba kamar yanzu ne mutane da zaka masu ƙaryata samuwar Allah masu ƙaryata addinai sai ai babu wani abu babu wata hujja cikin addini saboda girman kai da izza bil ithm to shine nan Allah madaukakin sarki ya musu raddi cewa tabbas Allah ya saukar da ayoyi mabayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shaida ce daga Allah kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ni lakinin lahu yashhadu bima anzalahu ilayk anzalahu bi'ilmihi wal mala'ikatu yashhadu sai dai Allah ya riga ya shaida kan abin da ya saukar ya zuwa gare ka ya saukar da shi da ilimin sa kuma mala'iku ma masu shaida ne to shaida Allah fita isa wa kafa billahi shahida Allah ya isa ne shaida to wannan a cikin wannan akwai tasliya akwai ban hakuri akwai lallashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tabbatar da imanin sa da tabbatar da imanin mu'mini sannan a cikin sa akwai kuma kalubale ga kafirai akwai kimsa musu bakin ciki akwai kimsa musu bakin ciki da cewa abin ba sa da cewa tabbas ayoyi mabayyana sun zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda yake sha'anin sa shine ya ba addini sha'anin sa shine ya da'a ga Allah zai san cewa ayoyi mabayyana sun zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai ce ayoyi ba su zo ba ya kafirce musu ya kibin su sai mutum wanda kila ma addini bai dane shi ba shi sai ma yakfuru biha illa al-fasiqun ba mai kafirta da waɗannan ayoyi mabayyana sai mutane wanda suke fasikai masu fita daga da'ar Allah wanda yake addini bai dane su ba to kamar yanzu ne ba wanda zaka ga yana gaba da addini ba wanda zaka ga yana gaba da addini sai wanda dama dukkan sifofi na kirki dukkan sifofin da Allah yake so dukkan abin da ake gani shine kirki shi dama ba wannan ne a gaban sa ba tantiri ne dan iska ne tsinanne ne za ka shine wanda yake gaba da addini shine wanda zaka ga yana cewa ai babu wani ba yan addinin ma menene su yan addinin ai addinin ma me yazo da shi yan addinin duk munafikai ne sai ka ga shi akan me yake ara'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u la yati wa la yahuddu ala ta'amil miskin alamar wanda ba ya san addini wanda yake karyatawa da addini kenan ba shi da rahama ga miskini ba ya kwadaitarwa a kula da maraya ba ka taba sanin ba ka taba samun sa akan san a kyautata ma ɗan adam ba a kyautata ma bayin Allah ballantana akan abu girman Allah bai ma ya baya ganin girman Allah to wannan shine wanda yake za a bi to daga cikin wannan ayar akwai tasliya sannan kuma akwai kalubale da bayyana halin hakikanin wanda suke kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum Allah yake akafaru biha yanzu za su kafirce da ayoyin Allah ne wa kullama ahadu ahadan kuma ko yaushe suka yi alƙawari ma Allah da wani alƙawari akan cewa za su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya bayyana ko kuma za su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam akai ko shi za su suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari cewa ba za su taimaka ma mushrikai akan annabi sallallahu alaihi wasallam ba nabadahu fariqun minhum za a samu ta jama'a daga cikin su suna warware wannan alƙawari wato yanzu ko yaushe inkari ne wannan istifham din ta inkari ce ko yaushe suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari za a samu wadansu da za su warware alkawari nawa suka yi warwarewa wannan kun ga muhataba ce ga su yahudi da suke zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam ana fadin halin su ne kuma sun sani sun sai ina alkawarin da suke ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka warware aka samu nabazahu fariqun minhum sai an samu jama'a daga ciki sun warware wannan alkawarin bal aktharuhum la yu'minu, bal da yawa daga cikin su ba sa imani, ba mu'mine bane, shi yasa su da warware alƙawari, wato ba ma mu'mine bane akan addinin su, domin addinin su ma yake su cika alƙawari. Farkon zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya alƙawari da su, za su kiyaye, za su haɗu kan su kiyaye Madina. Idan aka cuci wani daga cikin mutane, idan wani daga cikin mutanen Madina yayi kisan kai, za su haɗu su biya diya. Idan aka zo aka ce za a ci Madina da yaƙi, duk za su haɗu kan su kare Madina. Alƙawari, alƙawari aka yi tare da su gabaki ɗayan su farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina. Amma aka suka rinka warwarewa. Farko banu banu Qainuqa suka warware. Aka samu wani daga cikin su yaje ya samu musulma tana kasuwar su tana sayar da abubuwa, yaje ya sanya mata dutse a jikin zaninta, a jikin mayafinta, tana tashi ta yi tsirara don ya tozarta ta saboda kawai musulma ce. Wannan ya daga cikin abin da yake warware alƙawari, dalilin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore su kenan. Sauran basu daddara ba, basu tsira, basu daddara ba. Banu Nadir suka biyo baya, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen su neman abiya su taimaka wajen biyan diya, suka je suka ce ba ku taɓa samun dama irin wannan ba, ku zo ku saukar masa da dutsen nika a kansa ya mutu, ya faɗo, ya danne shi, ya kashe shi, kuma ya mutu ku huta. Malaika Jibril ya zo ya gaya masa, ya tashi ya ce, yace to Allah ya sanar da shi da warware alƙawari da suka yi. Suma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallame su, ya kore su daga Madina. Sannan Banu Qurayza ka gani duka in aka yi alƙawarin sai an samu wadansu daga ciki sun warware. Banu Qurayza su ma nasu ya zo bayan shekara biyar, bayan sun ga abin da ƴan uwan nasu suka yi, su ma suka je suka haɗa baki da mushrikan Makka lokacin yaƙin Ahzab, cewa za su buɗe musu hanya su shigo cikin Madina don a ci al'ummar musulmi sanan wajen. Su ma Allah ya tona musu asiri. Haka zalika suka yi sai su yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawari, kamar yanda maƙiyansu mutanen Fir'auna suka rinƙa ma Annabi Musa, la in kashafta annar rijza la nu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Isra'il. Haka suka rinƙa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan lokacin da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi, kace zaki masa tambayoyi guda biyar, in ya ba su ansa za su yi imani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kun tabbatar bisa alƙawarin da Allah ya ɗauka ma ya ɗauka akan Yaqubu Isra'il kenan, idan na amsa muku za ku yi min mubaya'a kuma ku bi ni? Suka ce mun yi. Suka tambaye shi, da ya gama shi sai suka kawo illar a ai ka kawo daga ciki, haka ce haka yi maganar mun tambaye ka wane ne mutumin ka cikin Yahuda, ka ce a cikin mala'iku, ka ce Jibril ne, dan haka ba za mu yadda da kai ba. Ko yaushe suke wani alƙawari sai an samu dan za su rai, to alamar wannan alamar rashin imani, don baka samun mumini kha'ini. Dukkan a hadithin da'if ne, amma ma'anarsa ingantacciya ce, mumini ana gina shi akan kowace dabi'a banda khiyana, banda ha'inci. Mumini ba shi da halin ha'inci, shi yasa take daga cikin alamomin munafukai, daga cikin alamomin munafukai ha'inci. To wanda ko zai alƙawari ya warware, to wannan ba mumini bane. To amma kaga ka duba ka gani, gashi Allah ya gaya mana su, amma yanzu zaka samu waɗansu daga cikin musulmi sai gun Yahuda suke wai alƙawari, ai alƙawari ba Yahudi shine zai maka alƙawari, gashi Allah yana cewa kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum. Amma wai har a ce wai za a je wai ayi abin, ana ganin masu jihadi su Hamas masu tsayawa su ce za su yi jihadi, dan shine abinda zai tabbatar ma da musulmi haƙƙin su a Baitul a Qudus, sai a ce wai su ne ba sa son a zauna lafiya, sai wanda suke cewa su za su bi Yahudawa a zo a yi alƙawarin zaman lafiya. Wani alƙawari ne ba su warware ba. Kuma wannan sifar kafirai ne, shi yasa manzo Allah madaukakin sarki yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wa in ma tahafanna min qaumin khiyanatan fambit ilaihim ala sawa. Idan kana jin tsoron mutane za su yi maka ha'inci, kun yi alƙawari da su za su warware, to tun kafin su warware ka san da su kan cewa babu wani alƙawari tsakanin mu, ka san da su kan cewa an koma gidan jiya, an koma tsakanin mu sai yaki. Amma kai mumini wai kace a ai zaman lafiya, zaman lafiya, ka sallama. Bayan kuma ga ɗabi'ar su sun yi sun warware, sun yi sake sun sake sun warware, ka zama wani ya daga cikin rauni. Wala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'lam, to Allah madaukakin sarki ya sifanta su cewa bal aktharuhum la yu'minun, su mafiya yawan su ba sa imani. Walamma ja'ahum rasulun musaddiqun li walamma ja'ahum rasulun min indillah, ya inda annab manzu yazo musu min indillah, daga Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqun lima ma'ahum, mai gaskatawa ga abin da yake tare da su. Nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah, sashi kungiya daga cikin wadanda aka ba su ilimin, daga cikin wanda aka ba su littafin Allah, daga cikin Yahudawa, nabada sai suka nabada kitaballah, sai suka yi watsi da littafin Allah, ai suka yi watsi da at-taura, wara'a zuhurihim, a bayan bayan su, ai lam ya'malu bima fiha min al-iman bil rasul wa ghayrihim, saboda haka wato basi ai ma'anar wato suka yi watsi da at-taura a bayan bayan su, basi aiki da abin da ke cikin ta ba na umarni da su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai zo musu. Muna gani nan irin yanda malamai suke ta kokari, malaman tun ba na wannan zamanin ba, tun daga irin su Ibn Hazm da suka ringa kokari su rubutu su fadi irin abubuwan da suka zo a cikin at-taura da injila na gaskatawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malaman musulmi ma kenan sun san wannan ballantana malaman su ahlul kitab, malamin musulmi sun san wannan. Haka zalika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cikin al-Jawab as-Sahih, haka zalika Ibn al-Qayyim a cikin Hidayat al-Hayara, sannan kuma gashi nan har a wannan zamanin irin su Abdul Ahad Dawud, wani babban qissis, da irin su abin nan a Sheikh Ahmad Didar, Allah ya ji kansu baki da suka bayyana irin abubuwan da ke cikin littafin nasu, da suke bayyana gaskiya cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo kuma yake umarta su da su imani da shi, amma da yazo sai suka yi watsi da shi a bayan bayan su, ka annahum la ya'lamun, kai ka ce basu sani ba, basu kai ka ce basu taba karanta littafi ba. Na'am.
Wattaba'u ma taqulu ash-shayatin 'ala mulki Sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.
نعم. الله تعالى يتي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان, maimakon wato su bi abin da ya zo su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo musu kamar yanda yake a cikin littafinsu, sai suka yi watsi da littafin Allah a bayan bayansu, suka zamanto tamkar ma ba a saukar da littafin a gare su ba, maimakon su bi littafin Allah da abin da ke ciki na umarninsu da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wattaba'u ma taqulu shayatin, sai suka bi abin da shaydanu suka karanta suka bada labarinsa, ala mulki Sulaiman, akan zamanin mulkin Annabi Sulaiman, akan zamanin mulkin Annabi Sulaiman, wato na sihiri, cewar Annabi Sulaiman ya zo ya samu sihiri. Abinda ya faru Annabi Sulaiman kamar yanda kissar da yanda malaman waɗansu malaman tafsiri suka furin jayarwa, a nan Imam Suyuti ya kawo kisar guda biyu ta biyun ita ce mafi rinjaye kamar yadda Al-Baghawi ya rinjaya cewa Annabi Sulaiman ya zo ya samu mutane suna yin sihiri a ma'ana sihiri shine dukkan abin da yake wato ya buya abin da yake ba a bayyana ba dan haka ake ce ma as-suhur as-suhur daga as-sihr ne ay ma latufa wa khafiya abin da yake sihiri yake da siranci da buya abin da sai aka ce ma as-suhur as-suhur saboda ana cin abincin ne a cikin duhun dare ba a bayyana ba to dan haka sihiri shine abin da yake a buye amma kuma yake da tasiri ba za ka gan shi ba amma kuma za ka amma kuma zai yi tasiri to Annabi Sulaiman da yazo ya samu tafan da akai na sihiri wanda sheidanu suka haɗu da mutane suke karfafa su akan yi sai suka tara dukkan rubuce-rubucen ya binne su dan mutane su daina yin sihiri bayan mutuwar Annabi Sulaiman sai sheidanu suka nuna wa mutane inda Annabi Sulaiman ya binne wannan sihiri sai suka ciro shi da suka ciro sai suka ga ai abin sihiri ne sai sheidanu suka ce musu ai dama da wannan ne Annabi Sulaiman ya samu rinjaye ya samu iko akan mutane da aljinu da tsuntsaye saboda haka Annabi Sulaiman ba mutumin kirki bane dama sahiri saboda haka aka tafi a haka a cikin tarihi a yanzu a wajen Yahudawa Annabi Sulaiman sahiri ne Annabi Sulaiman ba annabin Allah bane Annabi Sulaiman kafiri ne sai da alqur'ani ya sauko sannan ya wanke Annabi Sulaiman yace wa ma kafara Sulaiman suka bi wato Yahudawa sai suka koma zuwa wato suka bar ilimin at-taura suka koma zuwa ga tatsuniyoyi da canfa-canfa da sihiri wanda shine sheidanu suka ambata suka dangana shi zuwa ga Annabi Sulaiman Allah yace wa ma kafara Sulaiman Annabi Sulaiman bai kafirta ba kafiri bane bal shi ya bata sihiri ta ya za a yi ya zamanto kafiri bayan annabin Allah ne a wajen Yahudawa Annabi Sulaiman ba annabin Allah bane sarki ne kawai wanda ya samu rinjaye akan mutane da dabaru da sauransu na yaki da kuma wannan sihirin da suke danganawa ya zuwa gare shi to Allah ko ya ce ya jira Annabi Sulaiman a cikin jerin gwanan annabci inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتنا داود زبورا الله يا نسطا أكن وان دي مصوحي شو أنبن الله ولقد آتنا داود وسليمان علما إلمي أنا وجشيني أبن النبتي الله يتبع مع النبو سليمان دا النبو داود إلمي وكلا آتنا حكما وعلما كون إذا قد كمسوا مباشي هكونشي na annabci kuma mun bashi hukunci shine sarauta na hukunci da littafin Allah wa ilma da ilimin annabci to su ko sai suka ce Annabi Sulaiman ai ya samu rinjaye ne akan mutane da aljinu da tsuntsu da sihiri haka kuma ya shahara a wajensu har sai da tukun alqur'ani ya sauka yace wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru sai dai sheidanu sune wanda suka kafirta yu'allimuna an-nasa as-sihr suna koya wa mutane sihiri suna koya wa mutane sihiri wato ma'ana shine dalilin kafircin su da wannan ayan ne aka kafa dalili akan cewa duk wanda yake koyar da sihiri kafiri ne wannan malamai sun yi tafsiri sun ce idan da wanda yake koyarwa kai da wanda yake koya dukkanin su kafirai ne to wadansu suka yi tafsiri suka ce idan yana koya ne domin ya san shi domin ya guje shi to wannan ba za a ce kafiri bane amma in yana koya domin ya amfani da shi yana itikadin zai yi aiki domin ya san shi to wannan kafiri ne sabanin nan fa akan kafirci ne amma babu sabani akan cewa sihiri koyansa haramun ne akan kafirci ne ake sabani amma koyansa haramun ne sawa'un dan ka san shi ka san me yake ciki ko ma dan ka san shi kai aiki da shi haramun ne in gidan ka san shi kai aiki da shi ne to wannan kafirci ne Allah madaukake sarki ce yu'allimuna an-nasa as-sihr sheidanu suna koyarwa da mutane kafirci wannan abin da yasa aka yi istidlali da wannan jumla akan kafircin wanda yake koyar da sihiri shine jumla ce haliya ai walakinna ash-shayatin kafaru sheidanu sun kafirta halin kasancewar su suna koyarwa mutane kafirci saboda haka wannan shine dalilin kafircin su cewa suna koya mutane sihiri. Wa ma unzila ala al-malakain, suna sanar da su abinda aka saukar ma mala'iku guda biyu, ai abinda aka yi ma mala'iku ilhama na sihiri. An karanta wannan ayar malakain, an karanta ta malikain, an karanta ta malikain a qira'ar malikain ay iljal, wato waɗansu mutane ne waɗanda Allah ya ba su ilimin sihiri su guda biyu. A qira'ar malakain kuma mala'iku guda biyu, suna koya mutane abinda aka saukar ga mala'iku guda biyu bi Babila. A Babil shine gari, wani gari ne a cikin kasar Iraq, Harut wa Marut. Waɗannan malakain din, mala'iku guda biyu su ne Harut da Marut. Abdullahi ibn Abbas kuma sahiran, Abdullahi ibn Abbas yake cewa masu sihiri ne guda biyu, kana yu'allimani sihr, suke koya mutane sihiri. Wa qila aka ce malakani unzila li ta'limihi tila'an min Allah lin nas, aka ce kuma mala'iku ne guda biyu da aka saukar da su, Allah ya saukar da su su koya wa mutane sihiri domin ya zama tujarabawa daga Allah. Wato sihiri din abu ne wanda yake asasin sa mala'iku suka saukar da shi domin jarabawa ya zuwa, domin jarabawa daga Allah. Idan wanda suna duk wanda yazo zai koyi sihiri daga gare su, sai sun ce masa mu fa an kawo mu ne domin jarabawa, saboda haka da kafirta da koyon wannan sihiri balantana kai aiki da shi. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa ma yu'allimani min ahad, ba sa koya ma wani hatta ya kula, har sai sun ce masa a fuskar nasiha innama nahnu fitna, mu jarabawa ce daga Allah ga mutane. Allah ya jarabce su cewa wanda ya koyi abun nan, duk wanda ya koye shi zai kafirta, wanda kuma ya rabu da shi ba ruwansa da shi, wannan shine mumini. Fala takfur, dan haka kada ka kafirta da koyan sihiri. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji, masu yin sihiri wanda suka kafirta suna koya daga wajen Harut wa Marut abinda suke farraqawa, su raba tsakanin miji da mata. A sanya miji ya ki matarsa, ko a sanya mace ta ki mijinta, ko a sanya miji ya kasa kusantar matarsa, ko a sanya mace ta kasa kusantar mijinta. Wa ma hum bidarrina bihi min ahad, Allah yace su ay as-sahara bidarrina, ba masu cutarwa bace bihi da wannan sihir din min ahad, ba masu cutarwa bane ga wani, illa bi idnillah, sai da iznin Allah, sai da nufin Allah. Wato sihiri ba shi da iko a kashin kansa, sai da iznin Allah, sai Allah ya yarda. Ya daga cikin asbab. Asbab da musabbabat, idan aka samu sababi za a samu abin da sababin ya kawo, amma sai da iznin Allah. Wataran za ka samu sababin gabaki daya, kuma babu iznin Allah ya zama tukanci abin ba zai yiwu ba. Kamar yadda ake gani a cikin khawariqul adad, abubuwa da suke keta al'ada. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa ma wala yanfa'uhum, suna koyon abin da yake cutar su a lahira, wala yanfa'uhum, baya amfanin su shine sihiri. Wa laqad alimu, wallahi sun sani, ai su yahudawa, laman ishtarahu, duk wanda ya zabi sihiri, ai ikhtarahu aw istabdalahu bi kitabillah, ya zabi sihiri ko ya musanya shi da littafin Allah, kamar yanda suka aje littafin Allah suka koma zuwa ga sihiri. Ma lahu fil akhirati min khalaq, bashi da wani rabo, bashi a lahira bashi da wani rabo, komai kankantar sa. Nan akai nafi da takidin nafi da harful da min an-nakira da min al-jarra, ba su da wani abu. Min khalaq ba ce ma lahu fil akhirati khalaq, sai ake ma lahu fil akhirati min khalaq, ba su da wani rabo, komai kankantar sa. Wala bi sama sharau bihi anfusahum, abinda suka sayar da kawukansu bihi da shi, shine suka karbe shi suka sayar da kawukansu, amfani da suke samu daga sihirin kenan na duniya, ya tur da shi ya mugusta. Law kanu ya'lamun, amma ina ma da su san haka. Walau annahum amanu wattaqau, Allah yace da a ce su Yahudawa amanu sun yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Alqur'ani, wattaqau suka yi taqwa, suka ji tsoron Allah, suka bar saba ma Allah, suka bar sihiri, lamatubatum min indillahi khair, to da wallahi sakayya min indillahi daga Allah khair, itace alkhairi. Law kanu ya'lamun, amma ina ma da su san haka. Jumlan lamatubatum min indillahi khair itace jawabin sharadin, an kawo ta da jumla ismiya dan a tabbatar da tabbatuwar wannan rabon ga duk wanda ya imani yayi tafawa. Wannan ayar a waɗansu malamai da suke waɗansu mutane da suke ganin kungiyoyi da suke ganin suke kora sihiri sun ce sun yi mata tafsira da ba domin su sun kora sihiri a haliko sihiri Allah ya tabbatar da shi a cikin Al-Qur'ani. Allah ya ce waja'a as-saharatu fir'aun masu sihirin al-fir'auna sun zo saharu a ayunan nas sun sihirce idanuwan mutane saboda haka Allah ya tabbatar da su haƙiƙa ne. Allah ya tabbatar da shi a cikin Al-Qur'ani ba wanda yake inkarin sa sai wanda ya zama to ya ratsi daga tafarkin sunna ya shiga hanyar bid'a. To wanda suke inkarin sihiri wanda yake mazhabar mu'tazila ce da waɗansu daga cikin malamai na ahlus sunna wanda su ma suka kuskure kamar Abu Ishaq al-Isra'ini suka ce babu sihiri saboda haka sai suka ce to yaya Allah ya ce wa ma yu'allimani yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'alal malakai sai suka ce a'a wannan ayar ma dinnan wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'alal malakai wannan ma din nafiya ce suka ce wa ma unzila 'alal malakai ba a saukar da komai akan mala'iku ba bi babila a babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahad to shine aka ce don aka haka ne to yaya zafi da wa ma yu'allimani min ahad hatta ya kula inna ma nahnu fitna inda kuka ce wannan ma nafiya ce ba za ta magana ba za ta yi istiqama ba wa ma yu'allimani min ahad hatta ya kula inna ma nahnu fitna kace ba sa koya ba kowa har sai sun ce mu fitna ne a gare ka kai mun shi wato ba sa koya wato kai korewar kanci ka kore kanci san ba sa ma koyar da kowa sihiri din ba to wannan ta warware ma'anar cewa ma din can nafiya ce tana kore cewar ba a saukar da mala'iku a babila da suke koyar da mutane sihiri domin fitna daga Allah ba kissar amma da ake saboda haka wannan tafsirin ya gini ne akan inkarin sihiri saboda haka akai takallufin nuna cewa inkarin su da sihiri bai saba al-Qur'ani ba wasai shine wannan fassarar da akai cewa ma anan wajen mausuliya ce yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'alal malakai suna shedanu suna koya wa mutane sihiri suna koya musu abinda aka saukar da shi ga mala'iku guda biyu sune Harut da Marut a Babila kissar amma da ake fada ta kan cewar Harut da Marut mala'iku ne da suka yi hasada ga bani Adam suka ce yaya aka yi su sun dade suna bauta ga Allah amma ga bani Adam an zo an turo su duniya an zo an halice su kuma an ce su ne za su zama mazaunan aljanna sai suka yi hasada gare su ta yaya za a yi a ce su da suka dade suna bautar Allah ba su ne za su zama yan aljanna ba sai annabi Adam da zuriyarsa to shine sai Allah ya san hasadar su sai ya ce to ku zo kuma in sa muku irin wato Hawa san rai na bani Adam ku saukar da ku a ƙasa in gani me za ku yi suka zabi kan cewa ai musu wannan ibtila'i din shine suka je daga baya suka fitu da wata mata wai ita ce wadda ta zama to tauraruwar Zahara suka fitu da ita suka je suka yi zina suka yi kisan kai suka sha giya gashin da kissa dai wanda yake daga bata da asali a cikin Al-Kitabu was Sunna babu wani hadisi sahihi da ya nuna akan wannan daga kisoshin bani Isra'ili ne Al-Qadi Iyad a cikin Al-Shifa yayi raddun wannan kissar dama dai bata da isnadi amma da duk daga wato kaidodi na wato usulul din na kaidodin aqidar musulunci dan ya nuna kan cewa ba yadda za a yi wannan kissa ta tabbata saboda su mala'iku bayan Allah ne wanda suke ba sa saba mu umarnin Allah ba sa gaba gadi ga Allah tabaaraka wa ta'ala saboda haka ta yaya za a yi hasu ce sun yi hasada ga bani Adam inda hasada haramun ce ta yaya za a yi saba ma Allah da yin hasada ta yaya har za a yi zo su ce ma Allah mu da su ne aka sa su a bayan kasa ba za su yi barnar da ƴan Adam suke ba bayan Allah yana cikin da cewa la yasbiqunahu bil qawl ba sa shan gaban Allah ba sa riga Allah da wata magana to saboda haka wannan duk iso shine wanda yake suna daga cikin Isra'iliyat da bai halatta mutum ya gaskata su ba malaman tafsiri da suke kawowa suna kawowa ne ta babin kanta su ambaci kissar Isra'iliyat, amma kaga al-qadi al-imam as-Suyuti shi bai ma ambaci ma wannan kissar ba itlaqan a cikin tafsirin sa, wanda yake kuma shine daidai domin ba ta da wani asali, yana daga cikin kissoshin bani Isra'il. Amma wannan kissa ta tabbata, wannan ayar ta tabbatar da kan cewa akwai sihiri, kuma Allah madaukakin sarki ya nuna cewar sihiri din nan asalin sa mala'iku suka Allah ne ya saukar da shi mutane domin mutane su san shi ne, domin mutane su san cewa kafirci ne kada su yi shi, saboda koda shaytanu sun zo sun koya musu, koda shaytanu sun zo sun koya musu san cewa wannan kafirci ne ba za su yi shi ba. Kuma sihiri nan gib a sihiri nau'i nau'i ne a cikin tafsirin wannan ayar. Abin nan Ar-Razi ya kawo fannoni daban-daban na sihiri wanda yake duk baka bukatar sanin wani, baka bukatar sanin su, ko da wato an yi maka sihiri baka bukatar sanin sihiri dan ka warware sihiri. An-nushra ba a yi nushra, ba a warware sihiri sai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi, domin Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ba za ka yi nushra ba, ba za ka yi maganin sihirin da aka yi maka ba, sai ce Allah ya mun, Allah ya mun magani da mai Allah madaukakin sarki ya masa magani da al-mu'awwidat. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wanda ya taba neman tsari da wani abu da ya kai karfin neman tsari da rabbil falaq da rabbil nas. Sannan kuma ga ayatul kursi gudumar dukan shaytan. Saboda haka abin sihiri ana warware shi ne da ayoyin Allah da mu'awwidat, ba a warware shi da wani sihiri irin nasa. Kuma hukuncin sihiri kafirci ne da nassan al-Qur'ani. Hatta su kansu masu sihiri sun san da wannan, su ma suna cewa Allah ya ce walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, Allah ya ce wallahi sun sani, laman ishtarahu wallahi duk wanda ya sai sihiri, duk wanda ya zaba hanyar sihiri ya je ya yi shi ya yadda ya dauki wannan hanya ta sihiri ya san cewa ma lahu fil akhirati min khalaq, ba shi da wani rabo ko nasisin kabo a lafiya. Akwai wani wanda ya rubuta tafi akan black magic irin waɗannan masu bautar shaytan din, da yake cewa daga dukkan suna a cikin zama suna cewa sai mutum ya yi alƙawarin abubuwa guda uku, ya yadda cewa Allah gaskiya ne, ya yadda cewa wuta ta Allah gaskiya ce, ya yadda cewa ɗan wuta ne shi. In ya yadda da waɗannan abubuwa guda uku sihirin sa zai, wannan nau'in sihiri da suke cewa black magic. Ni ban karanta ba, amma wanda ya karanta shi yake gaya mun wannan, ta sai wannan tambayoyi guda uku, to ni da yake gaya mun sai na tuno da wannan ayat ta suratul baqara. Allah ya ce wanda suka yi sihiri sun sani cewa ba su da wani rabo a lahira. To kaga suka ce sai sun yi wannan, sai wannan alƙawari. Kuma hakika masu irin wato kungiyoyin asiri na boye wanda yake dama duk akan wannan aka gina, dama daga cikin abubuwan da suke yi kenan, wanda shaytan din yake bayyana gare su, ya zo da kansa ya zo ya bayyana a gare su, a zo a yi masa sujada, a yi masa abubuwa, dama duk daga cikin alƙawarin da suke sawa a cikin wannan, sai da haddashi cewa abin nan akwai wuta, kuma wuta za su ji. To Allah madaukakin sarki ya ce turba abin da suka sai ma suka saya ga kawo kansu, tafarkin sihiri wato turda shi, domin mutum ba zai yi sihiri ba sai ya sallama imaninsa, mutum ba zai yi sihiri ba sai ya sallama imaninsa, sai ya warware imaninsa ga Allah, sannan sihirin zai yi. To turda wannan ciniki kuwa, ka ajiye imani ka je ka sai wani abu, duk irin abin da zai baka na duniya, Allah ya ce labisa, turda shi. Amma laukanu ya alamu imada ila ma da a ce sun sani, wato ma'ana ilimi ingantacce shine zai kore, zai hana mutum ya wannan abu. Ma'anar ilimin kuma shine ilimi wanda yake mai sa tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa da a ce sun yi imani sun ji tsoron Allah, to lada a wajen Allah shine mai alkhairi, la imani da attaqwa shine yake bada wato daraja, shine yake bada masubatun wato lada mai yawa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Ya za a yi ko ba zai bada lada mai yawa ba a hali wanda ya sifanta da shi na cikin waliyan Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun.
Ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhunna أسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
الله يا أيها الذين آمنوا wannan shine kira na farko a cikin alqur'ani da wannan siga kira na farko ga mu'minai a cikin alqur'ani a wannan aya Allah ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani wannan uslubi shine alqur'ani wajen khitaba ga musulmi ba ya ce musu ya ayyuhal muslimun sai dai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani sai aka kawo abin nan aka kawo sila din da wato jumla fi'liya mai nuni akan at-tajaddud kan cewa kullun a cikin aikin ƙarin imani kullun a cikin ƙarin imani suke kokarin ƙarin imani saboda al-iman yazidu wa yanqus yana karuwa yana raguwa to an sifanta da sifar waɗanda suke yin imani wato kullun a cikin sabunta imanin suke yi da bin Allah tabaraka wa ta'ala Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa in kaji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to ka saurara domin alkhairi ne za a gaya maka ko sharri ne za a nusantar da kai kanka bar shi Allah yake la taqulu ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani la taqulu ra'ina kada ku ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ra'ina ai amru min almura'a kalura da mu ai raqibna kula da mu wato ja'a abin nan a janyo hankalin ka kaji shine ma'anar ra'ina wato ka abin nan ka fada ka kaji janyo hankalin ka kaji kada ku ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka wa qulu unzurna amma mai makon haka ku ce unzurna ku ce kalle mu wato ka yi tsokaci ya zuwa gare mu wasma'u ku saurari umarnin Allah da yake umartar ku da shi wal kafirina azabun alim wanda kafire ku suna da azaba mai radadi a kansu wannan aya ta sauka ne akan ladabtar da mu'minai wajen zama wajen cuɗanyarsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato in suna magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka amfani da wannan kalmar su ce ra'ina wato mai da hankalinka zuwa gare mu to saboda yahudawa su kuma suna amfani da wannan kalmar sai su ma su ce ita su ce mata ra'ina daga ar-ra'una rubabbi suna amfani su zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita kamar yadda mu'minai suke fada ra'ina amma su ga nufin su to amma su kuma sai su yi amfani da ita domin su aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya hana su wannan kaidar saddu zari'a ce wato abin da yake asali ba shi da laifi amma zai kai zuwa ga wata barna to sai shari'a ta hana shi sai shari'a ta hana shi saboda in suka fada yahudawa za su yi amfani da wannan kamar dama ce an bude musu kofa su ma su shiga wannan kofar domin su yi barna su zagi annabi sallallahu alaihi wasallam su yi masa idaya idayar Allah ko idayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata da girma a wajen Allah inna zalikum kana yu'din nabiy abu wato yin abinda duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai wato zai abinda duk zai cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata masa to Allah madaukakin sarki yana azaba akan sa wa qul unzurna sai Allah ya ce musu ko haka ku ce unzurna ai unzur ilaina kallimu saurare mu ka kalli ya zuwa gare mu wato mai kon ku ce ra'ina ku ce unzurna wannan kamar yanda Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ladabtar da mu'minai wajen irin lafazin da za su yi amfani da shi wajen muhatabasu tsakanin su yace kada mutun bi samali ahdikum an yaqul abdi wa amati walakin fataya wa fatati ya mu gusta ga ɗayan ku ya rinka cewa bawa na ko kuma baiwa ta sai dai ya ce wato yaro na ko abin nan kuyangata bawa sai dai ya ce yaro na ko kuyangata amma kada mutum ya faɗa haka saboda hakikanin ibada ai ga Allah ce to irin wannan lafazi wanda yake ake so har wato bakin mumini ya saba da fadan abin da yake ya dace wannan ladabtarwa ne Allah madaukakin sarki ya masahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen muhatabar su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walil kafirina wasma'u ku saurari umarnin Allah wannan umarni ne na da'a wato ma'ana ku jawo ma'anar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa alaikum bisam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abd wato ku lizinci jin umarni wato ku zamanto kan cewa a shirye kuke wato kun yadda kun yi saranda kun miƙa wuya a hore ku a hananku sannan kuma ku yi da'a ku biyayya to wasma'u ay ma'ana ku jawo ga umarnin Allah ku yadda a hore ku a hananku wal kafirina azabun alim duk wanda ku suka kafirce ma Allah suka ki jin umarni wato suka yi ma Allah tawaye shine suka ki yadda su zamanto wanda za su saurari umarnin Allah a umarce su a hana su to waɗannan azaba mai rarrafi ta tabbata a gare su ma yawaddul ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina an yunzala alaikum min khairin min rabbikum waɗanda suka kafurta daga cikin ahli alkitab da su da mushrikai ma yawaddu ba sa son an yunzala alaikum min khairin min rabbikum a saukar da wani alkhairi a gare ku daga ubangijinku wato ba sa son saukar wani alkhairi daga ubangijinku a gare ku ya ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato duk saboda hasada gare ku ba sa son a ce wani abu ya zo da yake bayyana farallan ku ko kuma wani abu ya zo wanda zai dauka zai kyautata dabi'unku ko wanda zai kusantar da ku zuwa ga Allah ko wanda zai dauka darajar ku ba sa son wannan wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha alhaliku Allah madaukakin sarki yana kebance wanda yaso da rahmarsa daga ciki shine ya kebance mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zamantowarsu da wato annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kebance su da annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan falalar Allah ce bai ba mu Yahudawa ba bai ba mu wani jinsi ba sai ba mu wanda suke tuba ta ba aiko musu da wani annabi ba sune Larabawa da kuma sauran mutane wanda suka zo suka bi Allah ya kebance al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da falalawa bai ba wata al'umma ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce misalunku kamar misalin da mutumin da ya dauki mutane aiki ne yace ku yi min aiki daga nan zuwa rabin rana in ba ku abin nan qirab kashi daya na lada ya dauki ɗan kodago biyu yace ku yi min aiki daga nan zuwa la'asariya in ba ku kashi daya na lada sannan ya dauki na karshe sune musulmi na farko sune yahuda na biyu sune nasara ya dauki musulmi yace ku yi aiki daga la'asar zuwa faduwar rana shine akallin lokaci amma kuna da qiratain kuna da kaso biyu na lada sai suka ce Allah ya zaka sa mu mai aiki tsawon lokaci su kuma sai aiki dan kankanin lokaci sannan ka ba su rubun lada yace wannan fallace wanda nake ba mu wanda su to Allah ya kebance al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan falala shi yasa wato maganin hasada kaida da wannan aya wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha Allah yana kebance wanda yaso da rahmar da rahmarsa sai ka huta zuciyarka ta huta domin duk yanda kaso ni'imar Allah ta gushe ga wanda Allah ya masa ni'ima duk hasadarka duk zafin hasadarka ba za ta gushe ba saboda haka sai dai ka cuci a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma ka cuci kanka saboda Allah ba zai daina ni'imarsa ba zai daina falalarsa ba akan wanda yake yi mafalala wallahu dhul fadl al-azim Allah mai falala ce mai girma to a cikin wannan akwai ishara da kin cewa mai ukan kaje ka ta hasada ka roki falalar Allah tunda falalar Allah mai yawa ce in ka ga yema wani mai ukan kaje kana hasada kaje ka roki falalar Allah shi yasa Allah ya manzo Allah madaukakin sarki yake cewa wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله كذا ساشن كسرين قبور ابنده الله ييما ودانسو نا فلالا واتو ماتا da suke cewa maza suna jihadi suna zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ko ba sa samun komai to suma ina ma su maza a ba su shi wayannan abubuwan Allah ya ce a'a kada ku rinka burin abinda wani Allah ya ba mu wadansu fanala akan wadansu fifita su kada ku rinka burin burce-burcen wannan fanala abinda maza suka yi ya tabbata a gare su abinda mata suka yi na tsoro ya tabbata a gare su ku roki Allah daga falalarsa ko yace wa ina ma mu ma maza ne mu samu kaza kada mata ku ce ina ma mu maza ne mu samu kaza kada marasa kudi sai ina ma mu masu kudi ne mu yi kaza was'alullaha min fadli ku roki Allah daga cikin falalarsa ku roki Allah daga cikin falalarsa shi sa kaga Allah ya abin nan ya nuna mana misalin bayin Allah Salihu Annabi Zakariya da ya ga falalar Allah akan Maryam kullama dakhala alaiha Zakariya mihraba wajada indaha rizqa ko shi malaika Jibril ya shiga ko yaushe Zakariya ya shiga wajen Maryam sai a cikin mihrab sai ya ga arziki a wajenta abincin bazara ya ganshi.